'yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin kariya ba, inda masu irin wannan a gaba, yancin bai tsina na komai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gwamnati ya yi muna shi da kyau, ya bari mu samu lafiyar da ya kama. Domin kana cikin gida sha offline.
Kudin nan shi ne ba izi ba ne. Don wani month yana iya at least 130 CDs, wani month 200 CDs, wani month ma har 250 CDs.
Kamin ka fidda wani kudin abincin yara, kudin makaranta, sai ka je kaman kudin wutan zai saka gudu. Sai sa kudin wuta a gane dai wallahi. Sai a hankali.
Gwamnati ya kamata ya duba ya rage muna, don aiki kuma ba wani aiki muke samu haka ba. Yanzu ba kudi cikin gari.
Ina ce 20 CDs. Ɗan da yana kai ne wata guda, yanzu sati biyu ke yi, which means kudin ya karu. Abin da zan gaya ma gwamnati ne ya yi gyara daga ECG, kamfanin wutan lantarkin nan.
Al'ummar kasar Ghana kenan suke kokawa dangane da tashin gwauron zabbi da farashin lantarki yayi a kasar. Ma wannan shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na makon nan zai tabo. A dakace mu.
Afirka mutum ne 'yan tacci, hanshaki kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki ne jiko na mace.
Madalla. Masu saurare, batun makamashin wutar lantarki na ci gaba da zama kalubale ga mazauna nahiyar Afirka, duk kuwa kokarin da hukumomi da gwamnatocin kasashen nahiyar ke cewa suna yi wajen warware wannan kalubale. Yanayin wadatar lantarki da za ta biya bukatun jama'a ta kowace fuska, da kuma mizanin farashin da hukumomin ke shatawa 'yan ƙasa kafin samun lantarkin. Su ne manyan matsalolin da masu amfani da lantarki a galibin ƙasashen nahiyar Afirka ke fuskanta. Ƙasar Ghana na cikin ƙasashen nahiyar da suka cimma wani mizani na samar da lantarki ga 'yan ƙasa, amma al'ummar ƙasar na kokawa ainun game da tsadar lantarki a ƙasar, lamarin da suka ce na haifar da koma baya ga harkokinsu na sana'o'in yau da kullum da kuma walwalarsu ta yau da kullum. Wakilin sashen Hausa a birnin Accra, babban birnin kasar ta Ghana, Hawwa Abdulkarim ta hada mana rahoto dangane da wannan batu.
Kasar Ghana dai na ɗaya daga cikin kasashe da ke samun isasshen wutar lantarki, kuma kamfanin wutar lantarki a kasar Ghana, wato Gridco a takaice, ita take baiwa kasashe Afirka kamar Togo, Benin, Cote d'Ivoire da Burkina Faso wutar lantarki. Sai dai duk da hakan, jama'ar kasar Ghana na korafi ba sa samun wutar lantarki yadda ya kamata. Wasu kuma sun bayyana da cewar kudin wutar lantarki yana da matukar tsada.
Sunana Maimuna Salif. Kudin wutar ne ba mu mai maganan shi. On and off ne, wani bai zo da sauki, wani bai kuma mu sani da suke rijin abun ba. Gwamnati ya yi muna shi da kyau, ya bari mu samu lafiyar da ya kamata. Domin kana cikin gida sha offline. Baka ka fito waje ka ce za ku kashe abubuwanka. Ka zo ka iske firijin ka na fi an kashe an kunna kenan. Wannan dai ne problem mu sosai. Sa gwamnati duba ya gyara muna.
Shi ko Yusuf Ali ya ce shi kadai ba iyali, yana biyan kudin wutar lantarki sidi 200 kwatankwacin dalar Amurka 20, kuma yana ganin tsadar kudin wutar lantarki kawai zai iya sa ya gudu ya bar kasar.
Maganan samun wuta dai ana samun wuta, alhamdulillah, ni dai gaskiya, amma kudin nan shine ba izi ba. Don wani month yana iya at least 130 CDs, wani month 200 CDs, wani month ma har 250 CDs. In ina nan single, ina iya in biya 200, 130, 15 month light. Imagine ina da yara 4 ko 5 da mata dai ko biyu, ba maganar school fees, ba maganar abinci, light ka daidai ya bari ka gudu ka bar garin nan. Maganan gaskiya kenan.
Alhaji Ali ya ce za ka ji da kudin makarantun yara ne ko kuma kudin wutar lantarki?
Wuta dai kan akwai wuta a Ghana sosai yanda ya kamata. Mutum kudin wuta dai kan ba magana. Saboda in ka kalli irin kudin wutan da ke zuwa yanzu mallam, kamin ka fidda wani kudin abincin yara, kudin makaranta, sai ka je kaman kudin wutan zai saka gudu. Sai sa kudin wuta a Ghana dai wallahi. Sai a hankali. Abinda gwamnati ya kamata ya duba ciki ne, saboda kin san wuta na daga cikin abin rayuwa na more rayuwa gaskiya. Tunda yana daga cikin abin more rayuwa, kuma ya kamata gwamnati ya duba yayi wani abu akan idan, saboda gaskiya fi sabidillahi ba karamin al'amari bane batun kudin wutan. Da yasa gwamnati muna roko ya maida hankali wurin, in wani dan ragowa ne zai ringa zuwa mana, zai taimaka mana, da a ce kowane wata sai dai ya karu amma baya ragewa.
Nuruddin mai sana'ar dinki ya ce yana biyan kudin wutar lantarki a wata kusan sama da dala 100.
Ina dinki nake yi, ina nima hot coffee. Kudin wutar yana zuwa, wani biya ya zo muna 1000, wani biya ya zo 900, wani biya ya zo 800 wata. Gwamnati ya kamata ta duba ya rage muna, don aiki kuma ba wani aiki muke samu haka ba. Yanzu ba kudi cikin gari, ya kamata ya duba su ya bar kuma ya muna sauki, yana zama ma mu samu mu duba families mu da yanda iyalinmu da yanda kowa abin ke tafiya.
Malam Muhammad ya ce shi a yankinsu wutar lantarki ne gaba ɗaya ba a samu, kuma a wata kuɗin yana iya zuwa kamar sun yi amfani da wutar lantarki.
Yanzu dai gaskiya dai wuta dai ba mu samu shi a kai a kai, gaskiya babu wuta. Don wani zubin ma to shi da gyaran Allah. Amma yanzu dai to alhamdulillah dai muna don samu kadan kadan, amma kai da kai dai ba mu samu. Ah, yanzu dai kudin lantarki dai yana zuwa sama, kudin wuta dai ya je sama sosai sosai. A da yanda muke biya yanzu ina ji ya je sama kaman kashi biyu ma. Shawara na dai gaskiya kin san talaka dai ba abin da yake so shi ya husa. Sai dai dai mu yi mishi magana dai yanda zai mu samu sauki wuta da yanda kuma zai yi ya rage. Kuma yanzu shi ma yana dora muna haraji dewa kan wuta da sauran shi yasa ya bar yanzu, wanda yake shawara da mu dai muna so da husa ne yanda zai mu samu saukin lamarin abinda zamu ga ma gwamnati kenan.
Wasu a Ghana suna amfani da kati ne wajen sayan wutar lantarki, inda hakan ke nuna adadin kuɗin da ka saya, adadin wutar lantarki da zaka samu kai amfani da shi. Inda Malam Yahaya ya bayyana yadda ake cutarsa idan ya saya wutar lantarki ta kati.
A jiha inda nake dai gaskiya ina samun wuta. Kudin wutan gaskiya da inda muke sayi wuta da yanda kake kai mun nan yanzu ba haka ba, ya ragu. Kudin wutan ya karu kenan. Ina sayi kati nan to misali ina sayi 20 CDs. Inda yana kai ne wata guda yanzu sati biyu kai, which means kudin ya karu. Abin da zan gaya ma gwamnati ne yayi gyara daga ECG kamfanin wutar lantarkin nan.
Harkan ba ya zan kurra. Daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara, koji koke nasa samura, ya zamanto ɗane mai himma bisa shawagar kyautata al'umma. Kan an haka ba sauran hamma, talakawa ba wani mai rama, ba sake zama a cikin umma.
A bangaren gwamnati kuwa, mai magana da yawun kamfanin wutar lantarki ta kasar Ghana Mr. Williams Buatin ya ce an samu wasu tsare-tsare da ya kawo sakiya ga masu amfani da makamashi, daga ciki shine ƙarin kudin wutar lantarki kaso 18% a kasar Ghana. Muna aiwatar da abinda doka ta ce mu aiwatar ne, kuma kawo yanzu babu wata matsala. Abin da ke da muhimmanci shine akwai kari da aka yi zuwa kaso 18% na jadawalin kudin wutar lantarki, wanda shine yasa kudin ya haura sama. Don haka abin da za ku iya yi a matsayinku na abokan cinikayya da wutar lantarkin kasar Ghana shine yin aiki don kiyaye makamashi, ta yadda za ku iya samun abin da kuke bukata da kuma iya abin da kuka biya, ko kuma abin da za ku yi amfani da shi. Wannan shine mafi muhimmanci kawai. Don haka dukkanmu ya zama wajibi hukuma ta ɗauki lokaci ta duba almubazzaranci, ragewa ko adana makamashi domin mu iya mu biya. To wannan shine kudirin da aka aiwatar da shi a duk faɗin kasar Ghana. Don haka idan wani mutum ko kuma abokin cinikayya da wutar lantarkin Ghana yana da matsala, zai iya ziyartar ofishin gundumarsa mafi kusa, kuma ya nuna musu takardunsa da ake bukata, ko kuma zai iya kiran lambarmu don shigar da korafinsa. Tsari ne da muke gudanarwa, wanda muke caji ta kilowatt hour ko kuma adadin wutar da kai amfani da shi. Don haka ba za mu kara wani kuɗi a gefe ba. Sannan kuma muna da tawaga a kowane yanki da ke bin waɗanda ke amfani da wutan taramtacciyar hanya, domin kama su kuma mu gurfanar da su a gaban kotu.
To Allah ya kyauta. Masu saurare, ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hawwa Abdulkarim a birnin Accra, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta, za su yi sha'awa su yarje ta da kafar su zo su yi kallanta. komai ba mai iya kuce ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.